الصالحين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. يولي سنين بيارك وثر رمضان هجرنا لشكرة دبودة داري خدر سلاتين لشدة daidai da 22 ga watan shida shekara ta 2015. Muna cikin tafsirin suratul an'am, kuma za mu ci gaba daga aya ta 136 insha Allah. Wannan karatu yana dauke da bayani akan misali game da jahilcin Larabawa kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato wannan karatu ya kunshi bayani game da misalin da Allah madaukaki ya bayar a cikin suratul Ma'ida. Allah madaukaki ya ba da misali dangane da jahilci na Larabawa tun a zamanin jahiliya. Wannan dalili yasa malaman hadisi kamar misali al-Imam al-Bukhari a littafinsa al-Jami'u Sahih yayi kitabul manaqib, a karkashin kitabul manaqib ya sanya babi, babu jahlil arabi, babin da yake magana game da jahilcin Larabawa. Musamman ya rubuta babi, sunan babin, babin da ke magana akan jahilcin Larabawa kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan ya kawo hadisi na 3334, hadisin da Sa'id ibn Jubair ya ruwaito daga Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yace, idza sarraka an ta'lama jahl al-arabi, idan kana so ka san yanda jahilcin Larabawa yake kafin zuwan musulunci, wato kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan kana so ka sani yanda tsananin jahilcin Larabawa ya kasance, faqra ma fawqa 30 wa 100 fi suratul an'am, sai ka karanta suratul an'am daga aya ta 130 daga aya ta 130 zuwa sama. Wannan yana nuna cewa daga nan har zuwa ƙarshen suratul an'am Allah subhanahu wataala yana magana ne akan Larabawa, musamman abinda ya shafi jahilcin su kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace wa ja'alu lillahi mimma zara,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal-an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shurakaina, fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah, وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. الله مدوكي يجي لارباوا سنسكا ما الله سبحانه وتعالى لقى أبند ألن يهلت من الحرث والأنعام أبند يشافي شوكي شوكي لكم دبوبي. Saboda shuka halittar Allah ne, dabbobi ma halittun Allah ne subhanahu wa ta'ala. To daga waɗannan halittu na Allah wanda shi ne ya yi su da shuka da dabbobi, sai Larabawa suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala wani yanki, wato sai zama larabawa sun kasa ni'imar Allah wanda ya musu kashi biyu kashi guda sun ba ma Allah faqalu hadha lillahi suka ce wannan na Allah ne saboda haka idan mutum yayi noma sai ya ware gefe guda na gonarsa yace wannan gefen gonan na Allah ne subhanahu wata'ala bizamihim Allah madaukaki yace tariya wasu kamar yanda malaman tafsiri suke magana musamman al-Imam Qurtubi yace wa kana hadha mimma zayyanahu shaytan wa sawwalahu lahu wannan yana daga cikin abin da shaytan ya kawata musu a zamanin jahiliya hatta sarrafu min malihim ta'ifatan ila Allah bizamihim wa ta'ifatan ila asnamihim mutum zai raba gonansa kashi biyu rabi gefe guda ya ba ma Allah wani yankin gonan sai ce wa hadha li shurakaina sai ce wannan yankin gonan ko wannan yankin dabbobin su kuma na abokan shirkan mu ne wato gumakansu da abubuwan tsafin su saboda haka ya zama larabawa a zamanin jahiliya wato suna kasa dukiyarsu kamar misali kashi biyu ta wajen abin da ya shafi addini kashi guda a ba ma Allah kashi guda a ba ma gunki to abin da ma yake da wato ban mamaki a nan shine Allah madaukaki ya ce fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wanda aka ware domin ababen shirka yankin dukiyarsu da suka ware kamar shuke-shuken da dabbobin da suka ware saboda waɗannan abokan shirkan nasu kamar gumaka fala yasilu ila Allah wannan yankin bai isowa ga Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim amma gefen da aka ware aka ce na Allah ne to shi wannan gefen bayan cewa an ware ma Allah amma duk da haka kuma yana dada isa ga waɗancan gumaka shine Allah madaukaki yace sa'a ma yahkumu tir da abin da suka hukunta in ka duba tafsirai musamman tafsirin Ibn Kathir yayi magana akan hadithin Abdullah ibn Abbas yayi fassara game da ita wannan aya yace inna a'da Allah kanu idha harasu harsan su makiya Allah yanda Abdullah ibn Abbas yake kira su wato larabawa kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna bautan Allah kaga makiyan Allah ne su makiyan Allah idan suka yi noma aw kanat lahum samara ko kuma idan suna da ƴaƴan itatuwa dama mutum yana da wata gona ta itatuwan dabino to ja'alu lillahi minhu juz'an sai su ware wani yanki na gona wannan shine bayanin Abdullah ibn Abbas game da fassarar ita wannan aya sai mutum ya ware wani yanki na gonarsa zai ce wannan yankin na Allah ne yunfiquna ala al-fuqara tunda an ce na Allah duk amfanin da aka samu a wannan yankin to idan aka tara talakawa ake rabawa ana raba ma talakawa sadaka tunda an ce na Allah ne dama dukiyar Allah ana ba da ana ba da ita ne ga talaka walil wasani juz'an sannan su ma gumakan ana ware musu wani yanki a gonar zai zama akwai wani yanki da aka ware aka ce wannan na gumaka ne shine yace yasrifunahu ila sadanatiha to duk amfanin da aka samu na wannan yanki za a sarrafa ne za a mika shi ne ga masu hidimar waɗannan gumakan Abdullah ibn Abbas yace fa ma kana min harsin aw samara aw shay'in min nasibil awsan hafazuhu wa ahsahu duk abin da ya zama yankin na gumaka ɗaya yankin na gumaka wanda aka ware daga gonan to shi wannan yankin an fi bashi muhimmanci ana tsaronsa da kyau shine abin da Allah yake cewa fa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim fa ma kana lishuraka'ihim fa la yasilu ila Allah wato abin nufi sun fi bada wancan gefen da suka ware don gumakansu sun fi ba mu wannan gefe muhimmanci to sai ya ce wa in saqafa minhu shay'un fi ma summiya lis-samadi farduhu ila ma ja'aluhu lil-wasl wa in saqafa shay'un min al-harsi was-samara allati ja'aluhu lillah faqtalata billazi ja'aluhu lil-wasl qalu hadha faqir idan aka samu guguwa misali idan guguwa ta taso sai ya zama daga wannan yanki da aka ware ma Allah an samu wani amfani ya fada wancan yanki na gumaka to ba za a dawo da shi ba sai a bar shi a wannan da ya ce dama shi Allah mawadaci ne saboda haka ko da an samu wani yanki na ƴaƴan itatuwa daga gefensa ya fada wancan gefe shi bai da bukata ba ba laifi bane amma idan aka samu guguwa ta kada daga wannan gefe sai ta kora amfanin ya zuba a gefen da aka ware ma Allah sai ce a ai shi Allah mawadaci ne shi ko wannan mabukaci ne saboda haka za a tsinto wannan abin da duka ya fada a gefen na gumaka a mai da shi wanda ya fada gefen Allah subhanahu wataala za a tsinto sai a mai da shi ga gefen wancan da suka ware domin matsafan domin gumakan su shine Allah madaukaki yace sa'a ma yahkumu tirda abin da suke hukunci anan yana daga cikin abinda Abdullah ibn Abbas yake cewa misali na jahilcin Larabawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai dukiya gaba dayanta ta Allah ce don haka yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi magana yace waja'alu lillahi mimma zara'a suka yi wa Allah kyauta daga abinda Allah shi ya halitta Allah shi ya halicci shuka Allah shi ya halicci dabbobi amma sai aka ware wani yanki aka bashi wannan ta misalin da aka yi ta wajen gefen hatsi kenan idan ka koma ta gefen dabbobi nan ma akwai abubuwan da suka ware saboda wato daga cikin dabbobin shine akwai abubuwan da suka haramta wa kawunansu kamar albahira as-sa'iba alwasila da alham wanda mun yi fassarar su a tafsirin suratul maida fa yaj'alunahu lil awsan daga dabbobin nasu akwai yankin da suke warewa su bawa gumaka mun kawo magana da ta zo cikin littafin tafsirin Abu Ubaida Majazul Qur'an mujallal na farko shafin 177 da Tajul Arus na Imam Zubaydi yana mujallal na 6 shafi na 25 da kuma Tahzibul Lugha lil Azhari mujallal na 5 shafin 37 da Lisanul Arab na Ibn Manzur a mujallal na farko shafi na 216 da kuma an-nihaya fi al-garibi na Ibn al-Asir mujallal na farko shafin 101 game da waɗannan dabbobin waɗanda Allah madaukaki ya yi magana a kansu a cikin al-Qur'ani al-bahira malamai suka ce al-kullu fassar wato kullu minhu fassarha bin-naqatil mashquqatil uzun raqumi ne taguwa ce wanda suke tsaga mata kunne me yasa suke tsaga ma wannan wannan taguwa kunne idza antajat khamsata abtun fi akhirih zakar idan aka samu taguwa tana ta haihuwa har ta haihu sau biyar ya zama cikin ta na karshe namiji ne to wannan taguwan sai su haramta wa kawunansu ita ce ake kira albahira shaku uzunaha sai su tsaga kunnan wannan taguwa wa khallu sabilaha sai su rabu da ita idan an ce su rabu da ita kaga ya nuna cewa la turkabu wa la tuhlabu wa la tuzbahu wa la tutra ba za a haura wannan taguwan ba ba za a tatsi nononta ba ba za a yanka ta ba ba za a kore ta ba idan ta zo wurin kiwon ka ko ta zo bakin rafi saboda haka za ta yi tafiyan ta har dai mutuwan ta yazo to wannan ita ce ake kira albahira wato an sadakanta ga gumaka an sadaukar da wannan taguwa ga gumaka wannan Abdullah bin Abbas shi ya fassara sannan as-sa'iba fa as-sa'iba ita ce kamar mutum yayi tafiya yayi tafiyar da bai tunanin zai dawo sai Allah ya dawo da shi ko kuwa ya kamu da wani rashin lafiya wanda yake zaton da wuya ya warke sai ko Allah madaukaki ya bashi lafiya ko kuwa mutum ya hau wata dabba wannan dabba tai tafiya mai tsawo da shi ya zama ya samu biyan bukata misali a ce ya ratsa hamada akan wata taguwa to saboda godiya ga Allah sai ya ce wannan taguwan ya sadaukar da ita saboda haka ba za a hauta ba ita ma dai wato kamar an yi sadakan ta kenan ga gumaka ita ce ake kira as-sa'i ba saboda an sake ta ta rika tafiya zai ce naqati sa'ibatun ai tusayyabu fala yuntafa'u bi dhahriha don haka ba za a sake hawa kan wannan taguwar ba wala tumna'u an ma'in ba za a hana ta ita ga wani ruwa ba wala tumna'u min kalain wala turka idan ta taho wurin kiwon wani ba zai kore ta ba sannan kuma ba za a hau kanta ba wannan taguwa an riga an sadaukar da ita ga gumaka ita ce ake kira as-sa'iba sannan as-wasila al-wasila ya shafi awakai kamar yadda da yawa malamai suka fassara إذا ولدت ستة أبطن أنثيين من المعز يا زمنتو akuya tana ta haihuwan tagwaye ana samun mata 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 har aka samu ciki shida summa waladat fi sabi'a al unsa wa zakar sannan haihuwa na bakwai sai akuya ta haifi namiji da mace to wannan akuyar ita ma an sadaukar da ita kaga duk tsatsuba ne da canfi da sauransu fa ahallu labnaha lirijal sai to wannan akuyar maza za su iya shan nonon ta amma banda mata maza kadai za su iya shan nono wannan akuya banda mata alhamiko shi ma yana daga dangin al-ibl wato taguwa abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn abbas suka ce innahu al-fahadu yantaju min sulbihi 10 abtun ya zama an samu rakumi rakumin da ya iya haifar da yaya har ciki 10 to wannan rakumi sai a fita sha'anin sa shi ma an sadaukar da shi ga gumaka fa yukhalla wannan yana cikin tafsirin Ibn Kathir kusan duka littafin tafsiri saboda haka anan kaga sun ware ma abinda Allah ya halitta sai suka ware suka ba mu goma ka wani sashi shine abinda Allah madaukaki yake faɗa waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban daga halittar Allah sun ware wani yanki sun ba mu goma ka akwai hadisai da yawa da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana game da tarihin lalacewan al'amura na Larabawa saboda su asali Larabawan nan mutanen Makka jikokin Annabi Ibrahim alaihi salam wato jikokin Annabi Isma'il ya akai har aka samu irin waɗannan miyagun al'adu sun shigo cikin su tunda asali dama masu addini ne suna bin addinin Annabi Isma'il alaihi salam akwai hadisai da yawa wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da bayani akai kamar misali a cikin Sahihul Bukhari kitabu tafsirul Qur'an da yana fassara suratul Ma'ida wurare da dama inda al-Imam al-Bukhari yake fassara ayat da Allah ya magana akan bahira yana cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil al-Imam al-Bukhari ya fassara wadannan dabbobin kashi hudu bahira sa'iba wasila da hami wadanda larabawa suke canfan su a dalilin wasu abubuwa da suka auku ga wadannan dabbobin al-Imam al-Bukhari lokacin da yake fassara wannan aya ya kawo hadisi na 4347 hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai يجر قصبه في النار منذ الله يتي ناغ أمر بن عامر الخزائي ينا جن هنجن سأتك متجه النما وطا النبي صلى الله عليه وسلم ينا بياني غميد تاريخ شو النم تمي أمر بن عامر الخزائي شين ايتي كرا أمر بن لحي أمر بن لحي ينا ده قبيل الخزاء وان ده داتا انت بسام اللوكة چين ده سكا كاردي ملكي سروتا تمكة تداو هنوسو an ce sai da aka samu sama da shekara 500 su al-Khuza'a dinnan su suke mulki su suke shugabancin Makka sun karbe daga ainihin asalin zuriyar Annabi Isma'il alaihi salam to shi wannan sarki daga cikin al-Khuza'a ana kiransa Amr ibn Amir al-Khuza'i manzo Allah yake bada labarin sa yace na gan shi a wutar jahannama yana jan hanjin sa me dalili sai manzo Allah yace kana awwala man sayyaba sawa'iba wal wasila shine sarki na farko wanda ya kirkiro musu wannan al'ada game da raquma shi ne farkon wanda ya kirkiro wannan al'ada cewa idan ka samu wata nasara a rayuwarka to sai kai sadaka ga gunki ka ware wani raqumi daga cikin dabbobinka ka ce kai wa gunki wannan sadaka wannan gunki wannan raqumi da ka ware kaga ba za a saki hawansa ba ba za a yi amfani da shi ba wannan su ake kira as-sawa'ib manzon Allah yake wanda ya fara kirkiro wannan shine Amr ibn Amir al-Khuzai wanda ya sarauci Makka amma daga kabilar Banu Khuza'a in ka duba al-mufassal fi tarikh al-Arab qabla al-Islam akwai wani littafi babba ana kiransa al-mufassal fi tarikh al-Islam fi tarikh al-Arab qabla al-Islam mujallal na 11 shafi na 253 shi wannan sarki ya sarauci Makka a wannan lokaci kuma mutum ne mai dukiyar gaske ya taba kai ziyara kasar Syria, kasar Sham. Lokacin da ya tafi Sham, sai ya tarar da mutanen Sham suna da gumaka, su kuma Larabawa ba su da gumaka. Ba su da gumaka saboda me suna addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Tunda nan ne Annabi Ismail ya zauna da kuma Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin suka gina Ka'aba. To kasancewar suna Larabawa suna gargashin zuriyar Annabi Ismail, don haka sai zama suna gadon addinin Annabi Ismail alaihi salam. Don haka Larabawa ba san gunki ba. To amma wannan sarkin da yake sun karbi sarauta daga hannun jikokin Annabi Ismail alaihi salam, da ya tafi ziyara Syria, sai ya ga gumaka. Lokacin da ya ga gumaka a Syria, sai ya ce a'a, ai nan yankin Sham shine yankin da Allah ya tasaukar da annabci. Idan zai zama a wannan yankin akwai gumaka, to ya za a ce a yankin mu babu? Wato in dai gunki ba shi da kyau, da bai kamata a ce an same shi a yankin Syria ba, a yankin Sham ba. Ya tambaye mutanen Sham, me yasa kuke da gumaka? Suka ce, ai ka gani, idan muna bukatar ruwa kamar an yi fari, idan an yi fari abinda muke yi sai mu yi tawassuli da gunki, mun san akwai Allah. Amma saboda bukatar mu ta isa ga Allah da sauri, sai mun hada da gunki. To wannan dalilin da yasa kaga kenan muka rike gumaka, yace a to ku sayar mun da wasu. Saboda haka sai ya ji don gumaka jingim daga yankin Syria, ya taho da su Makka, ya dinga dasawa suhuban Lata, Uzza, Manat, bishi ya kafa. Saboda haka manzon Allah yake cewa Amr ibn Amir al-Khuzai, Amr ibn Luhay, manzon Allah ya ganshi a wutar Jahannama yana jan hanjinsa. Saboda me? Manzon Allah yace kana awwala man sayyaba sawa'ib wal wasila. Akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi ma wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace inna awwala man sayyaba sawa'iba wa abada al asnama, farkon wanda ya kirkiro al'ada na canfi ga waɗannan dabbobi, farkon wanda ya kawo bautan gumaka a ƙasar Larabawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine Abu Khuza'a Amr ibn Amir, wa inni ra'aytuhu yajurru am'a'ahu fi an-nar, kuma ni na ganshi yana jan hanjinsa a cikin wutar Jahannama. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana silsilatu sahiha, hadisi na 1677. Kuma akwai riwaya ta Abdullah ibn Abbas wanda shi ma ya tabbatar haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu man gayyara din Ibrahim, mutumin farko da ya canza addinin Annabi Ibrahim alaihi salam a ga tarihin Larabawa shine Amr ibn Luhay ibn Qama'a ibn Khindif Abu Khuza'a. Wanda hadisin Abdullah ibn Abbas shi ma ya inganta, yana sahih Muslim, yana sahih Jami'i Saghir, hadisi na 2580. Akwai hadisin Aisha, ita ma ta ba da labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace ra'aitu jahannama ya hatumu ba'daha ba'da, naga wutar jahannama sashinta yana hadiyan sashi, wa ra'aitu amran yajurru qusbahu, kuma naga Amru bin Luhay yana jan hanjinsa a cikin wutar jahannama. Wannan hadisin yana sahih Bukhari da kuma Musnadul Imam Ahmad. Kaga an samu hadisi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suka tabbatar da Amr ibn Luhay shine wanda ya canza addinin Annabi Ismail, addinin Annabi Ibrahim alaihi salam ga Larabawa, har aka samu ire-iren waɗannan miyagun al'adu da kuma bautan gumaka. Shi ya kawo gumakan, shi ya tsara waɗannan abubuwa. An ce yana da shedanin aljani wanda ke masa wannan umarni, wanda shi aljanin ya ma nuna masa a mafarki ga inda gumakan zamanin Annabi Nuhu suke a wajen Jidda, sai da ya tono su gumakan da Annabi Nuhu alaihi salam ya faɗa da su, sai da aljani ya nuna ma shi wannan sarki a mafarki ga inda zaka samu waɗannan gumaka. Wannan tarihinsa yana nan a cikin littafai da dama, kamar Siratul Nabawiyya juz'i na farko shafi na 77, akwai Fathul Bari Ibn Hajar ya yi magana a kai, mujalladi na 6 shafin 634. Saboda haka yasa Ibn Kathir a littafin Al-Bidayat wa Nihaya na tarihi a mujallad na 13 shafin 185 yace wa qad zakarna tafsir hadhihi al-aya wa ma kanu ibtada'uhu min ash-shara'i' al-batila al-fasila, abubuwan da Larabawa suka kirkiro. Ibn Kathir ya yi magana a kansu a cikin littafin tafsirinsa, ya yi magana kuma a cikin littafin tarihinsa Al-Bidayat wa Nihaya. جتي التي ظنها كبيرهم امر بن لحي امر بن لحي شيني بابن متون اتاريه لارباوا وانده يكيركيرو بوتان غمكا يشيغو دشي غا لارباوا da kuma waɗannan camfe-camfe da al'adu marasa kyau game da shuke-shuke da kuma dabbobi waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su. Amr ibn Luhayy ɗin nan ba Balarabe ba baya cikin ainihin Larabawa da suke zuriyar Annabi Isma'il alayhi salam. Saboda haka sai da suka samu sama da shekara 500 suna mulki kafin nan wato shugabancin maka ya dawo ga ainihin zuriyar Annabi Isma'il daga kan Qusayyu. Wanda shi Qusayyu yana da dangantaka da shi Amr ibn Luhayy ta inda ya samu mulkin saboda mahaifiyarsa da ya dawo ga Qusayyu sannan wato sarautar Makka ya dawo ga zuriyar Annabi Ibrahim alaihi salam har ya gangaro zuwa ga Abdul Muttalib amma shi da wannan sarkin su ne suka amshe ainihin shugabancin Makka daga zuriyar Annabi Isma'il a wancan lokaci kafin Allah madaukaki ya dawo da shi Ibn Kathir ya ce wa ma hadha al-jahli wa al-dhalali duk da wannan jahilci da bata ittaba'ahu haula al-jahla waɗannan jahilai suka dinga bin wannan sarki abin da ya kirkiro sai su farba duk abin da sarkin ya gaya musu sai su wa huwa ibadatul awsan ma Allah azza wa jal yana cewa hatta shirka shine a bauta mu wani tare da Allah Larabawa suka karba kaga ya nuna cewa sun yi nisa sun bar addinin Annabi Ibrahim alaihi salam amma duk da haka addinin Annabi Ibrahim bai bace ba yana nan a cikin Larabawa ana samun ɗaiɗaiku waɗanda suna rike da shi waɗanda ba su yarda da bautan gunkin ba saboda bautan gunkin shigowa ya musu dama can suna da addininsu wanda suka gada daga iyayensu da kakanninsu har ya isa ga Annabi Isma'il alaihi salam akwai labarai da dama waɗanda suka tabbatar da irin wannan al'ada ta yaɗu a ƙasar Larabawa gaba ɗayanta ba garin Makka kawai ba ne kamar yadda ya zo cikin al-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd da al-kamil fi tarikh na Ibn al-Asir mujallad bi shafi na 162 da Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana mujallad na uku shafi na 578 yana bada labari lokacin da baki suka dinga zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hijira tana shekara goma saura shekara ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an samu tawagar Larabawa suna ta bakuntar manzon Allah to a watan Sha'ban aka samu bakin Khawlan da suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam min wafadati ahli al-Yaman bakin Khawlan suna daga cikin Larabawan da suka zo daga yankin Yaman mutane goma suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam fakalu suka ce ya Rasulullah nahnu ala man wara'ana min qaumina mu da muka zo wurin ka dinnan muna wakiltar waɗanda ke bayan mu wa wafdu Khawlan wato mu muna wakiltar jama'an mu da ba su samu daman zuwa ba wa nahnu mu'minuna billahi azza wa jalla mu masu imani ne da Allah mubawai mai daukaka wa musaddiquna bi rasulihi mu masu gaskanta manzon Allah ne wa qad barabna ilayka abatal ibli wa rakibna khuzunal ardi wa suhulaha mun taho daga nesa mun hau kan raƙuma yace mun taho daga ƙasa mai nisa mun ratsa kwari da duwatsu da sauransu wurare mai masu wahala suka ce amma duk da haka alminnatu lillahi wa li rasulihi alaina wannan falala tana ga Allah da manzonsa ba wai gori muke ma Allah ba amma dai suna nuna manzon Allah saboda sha'awar musulunci sun taho daga wuri mai nisan gaske wa kadinna za'irina zaka mun taho saboda ziyararka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma ma zakartum min masirikum ilayya tafiyar da kuka yi zuwa gare ni fa inna lakum bi kulli khatwatin khataha ba'iru ahadikum hasana duk taku guda da raƙumin ɗayan ku yayi ana rubuta muku lada akai saboda tafiya ce saboda hijira zuwa ga Allah tafiya ce saboda bakuntar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan duk tafiyar da kuke yi kuna samun lada akai Manzon Allah ya tambaye su yace to tunda kun taho daga yankin Yaman ku tawagar Khawlan ne zan muku tambaya ma fa'ala ammu Anas ina labarin ammu Anas wa huwa sanam Khawlan shine ainihin babban gunkin Khawlan na Larabawa da suke yankin Yaman sunan shi Ammu Anas. Manzo Allah yake ku bani labarin wannan gunki allazi kanu ya'budunahu. Kazo suka ce albishir albishirinka ya Rasulullah. In dai magana ne game da wannan gunki baddalana Allahu bihi ma ji'ta bihi. Abinda kazo da shi din nan Allah ya canza mana da shi. Saboda haka tasirin sa ma raguwa yake. Yana al'amarin wannan gunki yana lalacewa da kabilar gaba ɗaya ba su da wani gunki kamar sa. Amma tunda manzon Allah ya bayyana sai tasirin gunkin yana raguwa. Suka ce wa kad baqiyat minna baqaya, amma duk da haka akwai raguwar mutane da ke bin wannan gunki min shaytin kabirin wa ajuzin kabira. Amma dai duk wanda ka samu zaka ga ko dai tsoho ne tukub ko tsohuwa tukub. Wato ya gwada cewa tsofi su ne ake bari a ƙarshe kafin a taho a riko na gaskiya. Saboda da yawa idan mutum ya yi girma a kan abu ya tsufa a kansa to bai son ya mutu a ce ba a kan wannan abin ba. Saboda haka yasa duk an bar wannan gunki in ban da tsofi. Mutamassikuna bihi suna rike da wannan gunkin. Walau qadimna alaihi kuma muna maka alkawari ya Rasulullah. Idan muka koma gida bayan ziyarar mu dinnan da muka maka lahadamnahu insha Allah. Muna zuwa za mu rusa wannan gunkin insha Allah ba ma abin da zai rage. In ma akwai wanda zai bauta masa to ba zai same shi ba. Faƙad kunna minhu fi gururin wa fitna. Da mun kasance muna cikin rudu da fitina game da wannan gunki. Faƙad lahum rasulullah, sai manzon Allah ya ce musu wa ma a'zamu ma ra'aytum min fitnatihi. Kun ce kuna cikin fitina saboda wannan gunki. To meye mafi girman misali da za ku min game da wannan gunki din? Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu tambaya game da abubuwan da ke aukuwa a nahiyarsu. Wa zakaru li rasulillah, suka dinga bawa manzon Allah irin hidimar da suke ma wannan gunki da yanda ma suka tsara dukiyarsu. Ma kanu yaqsimuna li sanadihim hadha min an'amihim wa hurusihim. Idan sun yi noma sai an ware ma gunki nashi. Idan kiwo akai sai an ware wa gunki nashi. Wa annahum kanu yaj'aluna min zalika juz'an lahu wa juz'an lillah bidhalikin. Sun san akwai Allah don haka za su ware wani yanki don Allah, wani yanki kuma na gunki. Kazu suka ce kunna nazra'u zar'a fa naj'alu lahu wasatahu. Ko da noma muka yi to tsakiyar gona ta gunki ne, ko in za a ba wa Allah nashi sai a dubi gefen gonan. Sai mu nemi gefen gonan wa nusammi hujratan lillah. Sai mu ware wani gefe sai mu ce to wannan gefe na Allah madaukaki ne, amma tsakiyar gona ta ainihin gunki ne. Kaga an fifita shi akan Allah. Fa idza ma nafir rihu, idan guguwa ta kazo, fallazi sammainahu lillah ja'alnahu li ammi anas, gefen da muka bawa Allah din idan ya zama an samu yayin itatuwa sun fado a gefen gunkin to sai a kyale ma gunki saboda shi Allah mawadaci ne. Wa idza malatir rihu fallazi ja'alnahu li ammi anas, idan iska ta kado ta gefen wannan gunkin nasu to sai zama an samu yayin itatuwa da suka fada a ainihin gefen wanda aka ware ma Allah. Lam naj'alhu lillah, sai mu shiga wannan gefen mu tsitsinto duk abin da ya fada ciki na wannan yayin itatuwan da suke gefen gunki, mu dawo mu gunki da abin sa saboda ai shi matalauci ne, Allah mawadaci ne. Saboda haka idan na Allah ne ya shiga nashi sai a bar mu gunki, idan na gunki ya tafi gefen Allah sai a tsinto a dawo mu gunki da shi. Shine abin da Allah yake cewa ku duba abin da suke min. Kaga yana faɗa mana cikin Alkur'ani kamar da Abdullah ibn Amr ya faɗa, yace Allah ya bar shi a cikin Alkur'ani har zuwa tashin kiyama don ka gane wautan Balarabi. Ya za a yi halitta ta Allah, halittar na Allah ne da gonar da dabbobin duka na Allah ne. Kama gonar taka misali a kaddara ma ka raba ta biyu, ga na Allah ga na gunki. To amma idan aka samu na Allah ya shiga na gunki sai a bar wa gunki? In na gunki ya dawo ma na Allah sai a ɗauko a dawo ma gunki? Shi Allah duk da haka an kware shi bayan ma gonar tashi ce tun asali? Shine abin da Allah yake faɗa, yace sa'a ma yahkumuna, sai da hukuncin da suke yi. Manzo Allah yana tare da waɗannan tawaga na Banu Khawlan, wafdu Khawlan, Larabawan da suka zo daga Yaman suna ba shi labarin yanda suke hidima ga waɗannan gumaka nasu. Fa zakara lahum rasulullah, sai manzo Allah ya ba su labari yace ai kafin ma ku zo Allah ya saukar min da aya da take min bayani abin da kuke yi. Manzon Allah ya karanta musu wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba. Faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu yace Allah ya riga ya karantar da ni tun kafin ma ku zo ya gaya ni abin da kuke yi. Kazu suka ce ya Rasulullah al'amarin wannan gunki yana da girma. Kunna la tahakamu ilaihi idan rigima ta kaure gurin sa muke zuwa. Shi yake raba mana gardama. To abin da yasa muka ce maka muna cikin fitina, fitina mai tsanani. Rabuwa da gunkin abu ne mai wuya saboda idan rigima ta kaure muka je wajen gunkin bai ta kallam gunkin yana magana ya raba mana gardama. To kaga rabuwa da irin wannan gunki ba karamin wahala ba ne. Sun da gunki za ka bauta mar kuma zai yi maka magana. To idan wani ya zo ce gunkin nan ƙarya ne da wuya ka yadda. Shi yasa ake cewa tsafi gaskiyar me shi. Idan mutum yana tsafi yana ganin biyan bukata. Raba shi da wannan tsafin yana da wahala. Amma idan mutum yana tsafi ba biyan bukata to raba shi da wannan tsafi yana da sauki. To su gunkin ma magana yake da su suka ce to wannan ita ce babban fitinan da muke ciki game da wannan gunki an mu'anasi sai manzon Allah ya ce musu tilka shayatin tukallimukum waɗannan aljanu ne suke muku magana a harshen gunkin. Kaga ya gwada cewar idan ka riki canfi aljani yana iya amfani da shi ya sarrafa ka. Wasa'alu rasulullah saboda haka suka yi ta tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ashiya'a min amri dinihim al'amura da suka shafi al'amarin addini faja'ala yukhbiruhum biha annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labari wa amara man yu'allimuhum alqur'ana wa sunan manzo Allah ya ware wani daga sahabbai wanda zai rika karantar da su alqur'ani da hadisai da sunnoni wa amara bi biyafa fa ujirat alaihi manzo Allah ya umarni a rika ba su liyafa tsawon zaman da za su yi a Madina. Saboda haka suka rika tambaya ga manzon Allah game da farillan addini fa akbarahum wa amarahum bil wafa'i wal ahdi bil wafa'i bil ahdi manzon Allah ya musu umarni ku zama masu cika alkawari wa ada'il amana ku zama masu kai mayar da amana wa husnul jiwari da kyautata makwabtaka liman jawar duk wani mutumin da ya zama makwabcinka ne ka kyautata zama da shi wa Allah yuzlimu ahadan kada su zalunci wani manzon Allah ya ce inna zulma zulmatun yawmal qiyama saboda zalunci duhu ne a ranar tashin kiyama. To bayan sun samu karatu na wasu kwanaki sun mawadda'uhu suka yi ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyamin wa ajazahum manzo Allah ya musu izini su koma kasansu faraja'u ila qaumihim suka koma gida. Amma alkawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine falam yahullu uqdatan hatta hadamu amma anati basu warware wato ainihin kayan su ba da isowa gida ba su warware kayan su ba sai da suka rusa wannan gunki. Sannan ka duba sharhu zarkani mujallad da shafi 219 su zazul ma'as malaman tarihi kusan duka sun ba da labarin wannan abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana misilta maka miyagun al'adu na larabawa abin da ya shafi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta gaba
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
Wakadhalika wato wautan nasu bai tsaya haka ba, wautan nasu bai tsaya ga ainihin shirme da suke game da nomansu da dabbobin kiwo ba. Zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum, bi ma'ana shuraka'uhum zayyanu likathirin minal mushrikina qatla auladihim, wato waɗannan abokan shirkan nasu, waɗannan gumakan, waɗannan aljanu suka kawata ma larabawa tunanin su kashe ƴaƴan da suka haifa da ciki su kansu. Kaga wato ya nuna wautan nasu ya kai makura. Idan ma an ce dukiyarka ce ka ware wani gefe dan sau da yawa za ka samu dan har yanzu yana faruwa. Har yanzu yana faruwa kamar wasu wurare za ka ga idan kafiri ya yi noma zai ɗauki wani sashin amfanin gonan ya je daji ya je ya zubar. Kai kana ganin zubarwa aka yi shi ko yana ganin ya kai wa gunkinsa ne ya kai wa abin tsafinsa ne. sau da yawa kakan yi tafiya kana cikin tafiya a hanya sai kaga ga kudi an aje gefen hanya ko dai an aje da goro ko wani abu ko ai wannan an kai magunki ne kai zaka ce wannan wani wauta ne ya mutum zai dauko kudi ya zo ya aje a gefen hanya ka dauko kudi ka aje a gefen hanya to amma shi wanda ke bautan abin shi ya yi imani da haka to wannan duk da sauki a ce kuma har ma ta kai ga mutum zai kashe ɗansa ka san wautan ta isa liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum dan su kai ga halaka su su rikitar da addinin su akan su walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama da ba su aikata ba fazarhum wa ma yaftarun sai ka kyale su da abin da suke kirkirowa kamar al-litafin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur yana magana akan wannan ayan yace wa zayyana lahum shuraka'uhum qatl auladihim wato abokan shirkan nasu waɗannan aljanu waɗanda ke tare da gumaka suka kawata musu tunanin su kashe ƴaƴansu fa qatalu auladahum sai suna kashe ƴaƴansu fa hadhihi hikayatu naw'in min anwa'i tashri'atihim al-batila kaga wannan ma wani nau'i ne da Allah ke bada labari game da yanda suke kirkiro shari'a mara kyau makawunansu wa hiya raji'atun ila tasarrufihim fi zurriyatihim bada an zakara tasarrufatihim fi nataiji amwalihim Allah ya fara misali da yanda suke sarrafa dukiya akwai wauta sannan wajen zaman su da ƴaƴansu ma an samu wauta mutum ya kashe ɗansa to wannan babu shakka yayi tsanani a tarihin Larabawa wanda duk yana daga tsarin da Amr ibn Luhayyin ya kirkiro wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ganshi a wutar jahannama yana jin hanjinsa kuma har yanzu wannan yana aukuwa duk mutumin da bai yi imani da Allah ba to ba abin mamaki bane don kaga an ja hankalinsa an ce idan kana son dukiya ko kana son mukami ka kashe ɗanka ko ka kashe wani ɗa ko jinjiri ko wani abu kisa kaga kashe-kashe ya fi yawa ga matsafa saboda shi wato shedan ba zai barka ba sai ya tabbata ya cutar da duniyarka haka kuma lahiranka to me yafi muni a ce an saka kayan ka ɗanka wanda saboda yawan abin a zamanin da kamar yadda Imam Zamakhshari ya faɗa saboda yawan abin har ta kai ga mutum yakan yi rantsuwa a zamanin jahiliya mutum ya rantse kawai idan Allah ya min kaza zan kashe ɗana ɗaya kaga kenan abin ya zama al'ada su wanda ba sa ganin malafi ne idan Allah ya biya min bukata na to zan yanka ɗana wani mutum sai ya faɗa haka to idan ya samu biyan bukata kuma sai kama yaro na shi ya yanka wannan tunani ne wanda shaitan ya kawata musu inji Allah subhanahu wataala wanda yana daga tarihin Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru da shi kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malaman tarihi sun yi magana akai yana al-bidayatu wan nihaya mujallad uku shafi na 13 Ibn Kathir ya inganta labarin da ya tabbata game da Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yana tarihul Imam Tabari mujallad nabi shafi 239 da sirratun nabawiyya mujallad na farko shafi 154 kamar misali a tafsirin al-bahr al-muhit mujallad na hudu shafi na 230 Abu Hayyan yace at-tadayyun bi nahri al-awlad lil-aliha taqarruban ilayha bi nazrin aw bi ghayri nazr al-ada ce ta larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kashe yaro wai ya shafi ma addini kana kashe danka dan ka kusanci Allah ka kashe danka dan ka kusanci gunki ko ta imma ta alwashi ayi alwashi mutum yayi alwashi idan Allah ya biya mar bukata kaza zai yanka dansa yace wa kana ar-rajulu yanzuru fil jahiliyya la in wulida lahu kaza gulaman la yanharanna ahdahu mutum yakan yi alkawari idan Allah ya bashi ƴaƴa kaza zai yanka da guda in ka duba tabaqatul kubra na Ibn Sa'ad da wadannan littafan tarihi labarin da Muhammad bin Rabi'a bin al-Haris ya bayar da wasu wadanda ma suke da ainihin daga zuriyar Banu Hashim suka tabbatar da labarin wato abin da ya auku ga kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abdul Muttalib lamma ra'a Abdul Muttalib illata awanihi fi hamri zamzam hafri zamzam akwai wani lokaci Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki an ce masa yaje ya tona rijiyar zamzam wannan mafarkin ba sau ɗaya ba ya sake yin irinsa, ya sake yin irinsa, kaga mafarkin ya nuna gaskiya ne. Saboda mafarki idan gaskiya ne za ka maimaita shi a siffa guda. Yana daga alamar cewa wannan mafarkin ya tabbata. Saboda haka Abdul Muttalib da ya mafarkin nan ya zo ya gaya wa Qurayshawa ya ce musu kai ni fa ga mafarki da nayi. Saboda ruwan rijiyar Zamzam ya bace, ba wai bacewa yayi da kansa ba. Lokacin da kabilar wannan sarkin Amr bin Luhayya, lokacin da suka yaƙi ainihin jikokin Annabi Isma'il alayhi salam, a lokacin akwai jurhum da suke kulawa da Ka'aba, da suka yaƙe su har suka karɓi shugabancin Ka'aba ɗin. To a wannan lokaci su Banu Khuza'a da suka karɓi mulkin Ka'aba, su waɗancan na farko da aka karɓe mulkin a wurinsu, mazahe suka ɓatar da rijiyar Zamzam. Saboda shi ne kaɗai hanyar da ake samun ruwa a garin Makka. Saboda haka sai suka ɓatar da shi, kuma kafin su ɓatar da shi sun zuba dukiya da yawa wanda suka samu a cikin wannan rijiya, sannan suka ɓatar da ita. An yi a gano ya gagara, har dai Banu Khuza'a suka gama zamaninsu sama da shekara 500 suna kulawa da Makka, ba su iya gano ainihin rijiyar Zamzam ba. Har dai shugabancin Makka ya sake dawowa zuriyar Annabi Isma'il alayhi salam. Saboda haka ana nan ranar Abdul Muttalib sai mafarki an ce ka je ka tona wuri kaza, ruwan Zamzam, rijiyar Zamzam tana wannan wurin. Abdul Muttalib a wannan lokaci ko shi ne babban dattijo da ke garin Makka, wanda shi ke kulawa da abin da ya shafi ibada da aikin haji, asalin addinin kakanninsu, wato addinin Annabi Ibrahim alayhi salam. To annabi Ibrahim alayhi salam da Annabi Isma'il, wanda tun a zamaninsu akwai wannan rijiya, amma daga baya Allah maɗaukake ya nufi rijiyar ta bace. Saboda haka Abdul Muttalib lokacin da wannan mafarki ya zo ya gaya wa manyan Qurayshawa ya ce kun ga fa irin wannan mafarki da nayi. Suka ce to tun da ka ce mafarki ne, ka je ka sake kwantawa, idan dai sako ne na Allah za ka sake irin wannan mafarkin. Za ka sake irin wannan mafarki, kuma a mafarkin za a nuna maka alamar inda za ka gane wurin da rijiyar Zamzam take. Saboda haka da ya sake kwanciya ko sai mafarki, sai aka nuna mar akwai wani shuri da zai gani na tururuwa, kuma hankaka za ta sauko. Idan hankaka ta sauko za ta sauko a wani guri wanda shi ke nuna masa daidai saitin wannan wurin. To amma da ya taho zai tona washe gari, lokacin ɗansa guda ɗaya shi ne Al-Harisu. Lokacin da Abdul Muttalib ya yi mafarki aka nuna mar ga ainihin inda rijiyar Zamzam take. Da ya taho zai tona sai ya zama wurin da aka nuna mar ɗin yana tsakanin wasu manyan gumakansu guda biyu, Al-Isafu da Na'ila. A ɗan tsakanin ma nan ne ake yanke-yanken duk dabban da za a yanka ma gunki. To ga Abdul Muttalib zai zo ya tona wannan guri, mutanen Makka suka ce baka isa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ka tona wuri muhimmi irin wannan, saboda kawai ka yi mafarki ba za mu baka ba. To wannan abu ya ɓata wa Abdul Muttalib rai, hankalinsa ya tashi, yake ganin wato dan ba shi da ƴaƴa ne har ma wani zai zo ya mai rashin kunya. Saboda haka sai ya ce idan Allah ya bani ƴaƴa 10 zan yanka guda saboda farin ciki. Wato zan yanka guda in samu ƴaƴa 10, kaga wanda ke da yara maza zalla guda 10 a ko yaki za a tafi za a dan fafata da su ko. Saboda haka Abdul Muttalib yayi wannan rantsuwa, yayi wannan alwashi, la'in akmala Allahu lahu asharata zukurin hatta yarahu. Lallai idan Allah ya ba shi yara 10 har ya gamsu da idanunsa, ba wai a haifu wasu bayan yaran su bala, ya zama an samu yara 10 ya iya ganinsu maza zalla, an yazbaha ahadahum zai yanka guda daya. Falamma takamalu ashara, yau da gobe sai Allah madaukake ya ba shi yara 10 kuwa maza. Bayan yara mata din, yana da yara mata, akwai Al-Harisu, Az-Zubairu, Abu Talib, Abdullahi ma'aikin Annabi kenan, akwai Hamza, akwai Abu Lahabin, akwai Al-Gaidaku, akwai Al-Muqawwam, akwai Birar, akwai Al-Abbas, 10 Allah ya hada su jama'ahum. Tunda dama can yayi alkawari, saboda haka sai ya tara su guda ce to ba ku sani ba, amma ga fa alkawarin da nayi da dadewa, bi nazarihi wa da'ahum ila al-wafa'i lillahi bihi. Sannan ya kira su ga cewa yana so zai cika alkawarin Allah. فما اختلف عليه منهم احد باب وني daga cikin yaran wanda ya saba mar. Wa qalu awfi bi nazrika waf'al ma shi'ta, yaran duka suka ce baba ka cika alkawarin da kai wa Allah din nan, ka aikata duk abin da kaga dama. فقال تيتي ليكتب كل رجل منكم اسمه في كتبه saboda haka kowannen ku yana da kifiyar sa ai ya rubuta sunan sa a jikin wannan kifiya suka aikata Abdul Muttalib sai ya shiga ɗakin Ka'aba to akwai ainihin as-sadin wanda ke kulawa da ainihin kibau da suke yin dana da shi ya bashi waɗannan kifiyoyi yace ibrib biqidahihim ka buga waɗannan kifiyoyi wanda ya fito sunan sa shine wanda zan yanka fa karaja qadhu Abdullah sai ga sunan baban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito shine Abdullahi awwaluha shine ma ya fara fitowa wa kana Abdul Muttalib yuhibbuhu daga cikin yaran babu wanda Abdul Muttalib yake so fiye da baban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili yasa lokacin da aka haifi manzon Allah yana maraya Abdul Muttalib ya karbe shi ya rike shi sai bayan rasuwar sa kafin da ya koma hannun Abu Talib saboda tsananin son da yake wa mahaifinsa saboda haka nan da aka buga ya nuna sai ce ma mai bugawan sake bugawa ne kaga bugawan ba a yi da kyau ba ka sake bugawa yace sake bugawa wa kana Abdullah yuhibbu fa akhadha bi yadihi yaquduhu ila al-mazbah ana cewa ya kama hannun ɗansa saboda zai tafi yanka din tabbas ya kama hannun yaronsa zai tafi yanka to amma sai ƴan uwansa suna ta kuka ƴan uwansa mata saboda Abdul Muttalib yana da yara mata suna ta kuka suna roƙonsa don Allah ya kyale wannan yaro wa ma'ahul mudiya ga wuka hannunsa fa baka banatu Abdul Muttalib wa kunna qiyaman yara mata na Abdul Muttalib suna ta kuka sun suna ta tsaye wa qalat ihdahunna li abiha dai daga cikin su tace a'adhiru fihi bi an tabriba fi iblika sawa'im allati fil harami wannan ita ce riwayar da Ibn Kathir ya inganta saboda labarin ya zo da fuskoki da yawa wannan labarin shine ya inganta domin akwai labarin da zaka ji an ce Abdul Muttalib ya tafi Madina wajen wata boka dan ta bashi shawarar abinda zai aikata wannan ba gaskiya bane abinda ya tabbata ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdul Muttalib ita ce tace ai kana da raƙuma ni a shawarata tun da dama can akwai diyya ko da kisa mutum yayi ana biyan diyyarsa to yanzu idan ya tabbata cewa zaka yanka ɗanka ni a tunanina ai kana iya yanka raƙuma goma ɗin nan a madadinsa sai ya ce to wannan fahimtar ki ne ba zai yiwu ya zama fahimtar Allah ba sai mun sake komawa an buga nan ma tsakanin raƙuma goma da Abdullahi kaga idan ya tabbata ya fito akan raƙuma goma to Allah ya karbi madadi musanye game da Abdullahi kenan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya sake komawa ga as-sadin yace masa ya buga ibrib alaihi bil kidahi wa ala ashrin min al-ibli azamanin duka duka kasar larabawa idan mutum yayi kisa diyyarsa ragumi goma ne a wancan zamani idan mutum yayi kisa wato kisa na dan adam diyyarsa ragumi goma ne saboda haka sai yazo ya ce ma wannan mai kulawa da kifiyoyin wanda ake dara da su yace ka buga tsakanin Abdullahi da raƙumi goma wanda ya fito shi kenan to da aka buga fa ya zama mai kulawa da waɗannan kifiyoyi yana bugawa fa baraba fa kharaja al-qatfu ala Abdullah yana bugawa sai kifiyan Abdullahi ta sake hitowa shi za a yanka to Abdul Muttalib ya ce a ƙara goma ba kaga dai yana son ɗansa ko aka ƙara goma min al-ibli wa kanat tijiya yawma idhin ashara min al-ibli aka ƙara goma kullu zalika ya kharuju al-qatfu ala Abdullah duk sa'idin da aka buga to fa kifiya za ta fito na Abdullah shi za a yanka hatta kamalatil mi'atu sai da aka shiga 100 sai da aka kai ga raqumi 100 fa faraba bil kidahi fa kharaja ala al-ibli lokacin da aka buga sannan kifiya ta fito ga cewa raqumai sune waɗanda za a soke ba Abdullahi ne za a yanka ba lokacin da wannan ya fito yana fitowa fa kabbara Abdullahi sai Abdul Muttalib yayi kabbara wannan su da mutanen da ke tare da shi kaga ya gode cewa kabbaran nan akwai ta tun kafin ma zuwan manzon Allah ana bugawa kifiya tana nuna cewa raƙumai za a soke ba Abdullahi za a yanka ba babansa shine Abdul Muttalib sai ya buga kabbara mutanen da ke wurin duka suka yi kabbara wahtamala banatu Abdul Muttalib ihdahunna akhahunna Abdullah nan take ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdul Muttalib ƴaƴansa mata ta dauki Abdullahi ta rungume shi ta yi gida da shi. Fa qaddama Abdul Muttalib al-Ibla, Abdul Muttalib kuma ya gabatar da wadannan raquma. Fa naharaha bayna as-Safa wal Marwa, ya dinga soke su tsakanin Safa da Marwa, ya zama duk mutanen Makka na zuwa su ci nama da dabbobin daji da tsuntsaye. Ake cewa babu mai kirkin Abdul Muttalib ga abin da yayi, ya ciyar da mutane, ya ciyar da halittun Allah. To wannan ya tabbata daga al'adarsu mara kyau, amma Allah ya canza ta saboda yana da hikimar da yake so a kanta. Al'ada ce mara kyau, domin ka ce idan Allah ya biya min bukata kaza zan aikata haram, saboda yanka ɗanka haramun ne. Manzon Allah ya hana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cikin hadisai da yawa. Ka ce idan Allah ya biya maka bukata kaza zaka sha giya kai rantsuwa, ko idan Allah ya biya maka bukata kaza zaka yi zina, ko idan Allah ya biya maka bukata kaza zaka kashe wani. Wannan al'adar ta Larabawa ce, wa ya sa su yi? Shedan ne, abinda Allah ya faɗa mana cikin wannan aya. Saboda haka lokacin da manzon Allah ya bayyana yana cewa la wafa'a li nazarin fi ma'siyati Allah, duk alwashin da mutum yayi zai saba ma Allah kada ya cika shi. Idan ma kayi wannan alwashi, saboda shedan ya riga ya ribace ka, kai alkawari idan Allah ya biya ma bukata zaka saba ma Allah, to idan aka biya maka bukatan kada ka saba ma Allah. Akwai hadisin Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kafaratuhu kafaratu yaminin, kafarasa ita ce ta rantsuwa. Kafarasa ita ce ta rantsuwa, abin nufi wanda yace Allah in ka biya min bukata kaza zan yanka dana, to ba zan yanka dan ba, sannan kuma dole sai yayi kafara ta rantsuwa. Dole sai yayi kafara ta rantsuwa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ainihin abin da Larabawa suka saba na yin alkawari akan haramun, ya canza shi. Wannan yana cikin fatawar Lajina mujallal na 23 shafi na 233. Amma Allah ya tabbatar da wannan abin saboda me? Saboda Allah yana so ya shar'anta wani abu, saboda haka yasa wannan al'adar Abdul Muttalib ya bi kanta. Saboda me? Daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana, Allah ya bashi manzanci, ya yi canje-canje ma al'adun Larabawa. Amma abin nan da Abdul Muttalib ya aikata, manzon Allah bai canza shi ba. Har zuwa yanzu diyar kisan mutum raƙumi ɗari ne. Kaga Allah ya tabbatar da wannan abin kenan ta dalilin abin da ya auku na tarihin mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma hukuncin abin haramun ne. Abin da ya haifar, Allah ya amfani da shi ya tabbatar da shari'ar Allah. Shi ne abin da Abdullahi bin Abbas yake faɗa. Abdullahi bin Abbas yana cewa kanat diyatu yawma idhin 10 min al-ibli, a zamanin da diya raƙumi 10 ne. Wa Abdul Muttalib awwalu man sanna diyatan nafs 100 min al-ibli, Abdul Muttalib shine mutumin da ya fara wato sunnanta diyar kisan rai a bada raƙumi 100. Fajarat fi Quraishin wal Arab 100 min al-ibli, daga lokacin sai zama al'ada, sai ta mamaye Larabawa, saboda Abdul Muttalib shine kamar shugaba. Saboda haka sai Larabawa gaba ɗayan su ya zama sun canza daga raƙumi 10, diya ta koma raƙumi 100. Ana nan sai gashi Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abbas yace wa aqarraha Rasulullah ala ma kanat alayhi, lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya tabbatar da diyan a yanda take a zamanin Abdul Muttalib. Mu ji aya ta gaba.
Wa qalu azi an'am wa harthun hidr لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
Wato wannan fassara ne game da al'adarsu wanda bayani ya gabata a kai. Wa qalu Larabawa suna cewa hadhihi an'amun wa harsun, waɗannan dabbobin, wannan yanki na shukan da muka samu, hijrun keɓaɓɓu ne, an ware wannan yanki, la yat'amuha illa man nasha'u, babu mai ɗanɗanawa sai wanda muka ga dama. Ya nuna rijal duna nisa, wato maza kawai ke ci banda mata, kamar waɗannan dabbobi yanda suka ware su, hami, wasila da sauransu. bizamihim, Allah madaukaki yace tariyawarsu dan su suka kirkiro wa kawunansu. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, akwai wasu dabbobin da suka haramta a haukan bayansu. In ka lura daga cikin dabbobin da muka yi bayani, ya'ani alhawami, alhami, kanu la yarkabuna hamin al-ibli, ba sa hawan irin wannan rakumin da mutum ya yi alwashi. Kamar misali inda bayani ya gabata, kai ne ka samu wata nasara a rayuwarka, saboda haka sai ka cire rakumi guda, ka ce wannan rakumi na yi sadakansa, ka sayyaba shi. In ka sayyaba wannan rakumi, to ba za a hau kanshi ba. Ba za a hau kanshi ba, ba za a ci namansa ba, haka za a kyale rakumi ya yi ta rayuwarsa. Fa yukalla, kaga an haramta hawa kan bayansa. Rakumi ne an haramta hawa kan bayansa. Wannan a fassara Abdullahi bin Abbas da fassara Abdullahi bin Mas'ud. Wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi alaiha, akwai wasu dabbobin ma ba sa kiran sunayen Allah in za su yanka. Domin duk dabban da za a ba ma gunki ba a ce mai bismillah. Idan za a je a yanka dabba ma gunki, to wannan dabban ba za a ce bismillah ba. Wanda yana nuna cewa, ayan nan tana nuna mana cewa a zamanin da, tun a zamanin jahiliya, larabawan suna cewa bismillah in za su yanka dabba. Amma idan za su gabatar da dabban magunki, shi ne ba za su kira sunan Allah ba. Domin ba duka dabbobin ba ne, ya ce wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi alaiha, akwai dabbobin da ba sa kiran sunayen Allah a kai. Iftira an alaihi, saboda ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya jizihim bima kanu yaftarun, Allah zai saka musu da abin da suka kasance suna kirkirowa. وقالوا ما في بطون هذه
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. Larabawa suka ce abin da ke cikin waɗannan dabbobin to ya keɓanta ne ga maza, muharramun ala azwajina, kuma ya haramta ga matanmu, su ne azwajina bi ma'ana nisa'ina. Wato akwai dabbobin da suka ware, idan dabban ta haihu, to ɗan da ta haifa maza ke ci banda mata. Idan dabban ta haifi da, to maza ke cin wannan ɗa banda mata. Abdullahi bin Abbas ya fassara kamar yadda zo cikin littafai. Wato ajinatul bahair, albahira ita ce muka ce rakumin da ya zama ya yi ciki biyar, fi akhiri hazakarun, ya zama ciki na ƙarshe, ita wannan kaguwa cikinta na ƙarshe ta haifi ɗa namiji. To za su tsaga wannan taguwa, za su tsaga mata kunne. Tsaga kunnen shi ne alamar da za ta nuna maka wannan taguwa bahira ce, saboda haka in tana yawo a gari ba mai taba ta, da ka ga taguwa da tsagaggen kunne, ka san wannan taguwar bahira ce. La turkab, babu mai hawanta, wala tuhla, babu mai tatsan nononta, wala tuzbahu, ba a yanka ta, wala tutura alma'i, in ta zo ga wani rafi ba za a kore ta ba, wala mar'an, idan ma akwai wurin kiwon wani wanda ya ware, to idan irin wannan rakumi, irin wannan taguwa ta zo, bai isa ya hana ta ba, saboda haka taguwan tana yawonta inda ta gada ba. To amma taguwan ai za ta iya samun ciki kuma. Idan wannan taguwa ta samu ciki, to idan ta haihu, dama can an riga an canfe ta, ita wannan taguwa ba a cin namanta ba a kaza, amma in ta haihu fa, da shi suka ce to abin da ta haifa khalifatul lizukurina muharramun ala azwajina, abin da wannan taguwa ta haifa maza kadai ke iya cin namansa banda mace. Sai ce wa in yakun maitatun, amma idan wannan taguwar ta zama ta yi bari fa, sai ta yi bari aka samu mataccen yaro ya fito daga cikinta, fahun fi shuraka, to wannan ana tarayya da maza da mata za su iya cin nama. Kaga dai al'ada mara kyau wanda mutane suka kirkiro wa kawunansu. Allah madaukake ce sai ya jazihim wasfahum, wato Allah zai saka musu akan abin da suka siffanta alkaziba ala Allah ta'ala, na ƙarya ga Allah madaukake. إنه حكيم عليم للي الله ما هيك بالي الله متدين. قد خسر الذين
قتلوا قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم saboda haka wannan shine mahallu shahid na maganar Abdullah bin Abbas cewa in kana son ka san jahilcin Larabawa karanta suratul an'am daga aya ta 136 zuwa karshe saboda wannan aya abinda Allah yake qad khasira allazina qatalu auladahum wadanda suka kashe ƴaƴansu sun yi asara safahan saboda wauta kaga Allah da kansa ya jingina su ga wauta bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa harramu ma razaqahumullah sun haramta abinda Allah ya azurta su iftira'an Allah saboda kirkiro ƙarya ga Allah kad dallu haqiqa sun bace wa ma kanu muhtadin busu kasance wato wadanda suke shiryayyu ba wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat
wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin والنخل والزرع مختلف نفله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا
كلوا
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
انه لا يحب المسرفين ya faɗa mana game da labarin Larabawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan da suke aikatawa game da gonakin su da dabbobin su to sai Allah madaukaki ya mana matashiya ya ja hankalin mu wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin Allah shine wanda ya kirkiro halittar gonaki masu rumfa da marasa rumfa wanda a fassarar wannan malamai sun kasu kashi kashi daga ciki ana cewa abinda ake nufi da gona mai rumfa ita ce gonar da ta zama ta itatuwa ce dan akwai gonar da itatuwa ce a ciki kawai kamar misali gonar mangoro da sauransu zaka ga gonar a rumfa take wato kamar inuwa ko ina ita ce gona da ake kiranta ma'arusha idan aka ce gairu ma'arushatin gona mararun fafa man basata ala wajhi al-ardi shine duk abin da za a shuka shi a ƙasa baya inuwa abin da ya shafi kamar shuke-shuke masara dawa da sauransu ko abin da ya shafi su kankana abin da dai ba zai girma ba bare a ce yayi inuwa to Allah ya hada su gaba da yace dukkan wata gona Allah shi ya kirkiro halittanta والنخل والزرع ده إتاتوان ده بينو والزرع ده شوكي شوكي مختلفا أكله وان ده تنتا ننسى ده بند بني والزيتون والرمان ده زيتوني ده رمان متشابه وغير متشابه وان ينا كما وان بيد كماني يمعنى متشابه في المنظر وغير متشابه في الطعام وان ذاك جنش كمان ننسى ده أما تنتا نيا بمبنتا فالله مدوك كيش يقولو min samarihi idza asmara ku ci daga ƴaƴan itatuwansa idan dai wato gonakin sun fidda amfani wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bada haƙƙinsa a ranar girbinsa ku bada haƙƙinsa a ranar girbinsa wala tusrifu kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah bai son masu barna wannan kamar jan hankali ne gare mu mu musulmai ya ba mu labarin abinda kafirai suke yi game da gonakinsu sai ce to ku kuma ga abin da za ku yi ku musulmai idan ka yi gona ka sani gonan nan gaba ɗayan ta halittar Allah ne kowane irin gona gonarka ta itatuwa ne ko gonarka ta shuke-shuke ce duk abin da ke gona na Allah ne to abin da ake so da kai shine an ba ka damar ka ci abin shi yasa Allah ya fara da cewa kulu min samarihi idza asmara amfanin gona da ya fito Allah ya baka dama ya halatta maka ci amma kada ka manta haƙƙin Allah yawma hasadihi ranar girbin sa ka fidda haƙƙin Allah ka bada shi wannan haƙƙin Allah ba zakka bane kamar yadda malamai da yawa suke fada suna cewa duk mutumin da yayi noma ranar girbi yayi kokari ya ga cewar ya bada sadaka daga amfanin gonan nan ba wai maganar zakkanta bala yu'ta man habarahu yawma idhin ma tayassara kamar yadda Afa'u bin Abi Rabah yake fada, yace ranar da kake girbin amfanin gona, to duk wanda ya zo gonan karka yadda ya fita ba tare da wani abu a hannunsa ba, kuma ko da ba musulmi bane ya zo maka aiki na girbi, in zai fita ka cewa daga wannan ka tafi da shi, Allah yana kon haka. Shi yasa Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi. Ibn Kathir yayi magana game da waɗanda ke da fahimtar zakka ake nufi a nan, ya kawo tarihin zakkan kanta, sannan ya ce ko da hakan baya hana wannan alkhairin da aka sani ana yi a farkon tarihin musulunci kafin lokacin da Allah ya wajabta fidda zakka. To ta sashin gonakinku kenan, idan kun samu amfanin gona ga abin da Allah ya ce ku yi ku musulmai, ta sashin dabbobi fa.
Wa min al-an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin.
Wa min al-an'am, ta sashin dabbobi, Allah madaukaki ya halitta hamulatan, masu daukan kaya, wa farshan da kuma waɗanda ba su iya daukan kaya. Ta sashin dabbobi iri biyu ne, akwai dabba da Allah ya maka arzikinta wacce tana iya daukan kaya, kamar misali saniya, rakumi da shanu da rakuma da dawakai da awakai da dawakai da jakuna, duk arziki ne da Allah madaukaki ke bawa mutane, kaga waɗannan suna iya daukan kaya. To farshen su ne dabbobin da ba su iya daukan kaya, kamar awakai waɗanda Allah madaukaki yake ba mu. Don haka idan aka yi misalin alhamula ana nufin min al-ibli, farshen wa hiya sigaru min al-ibli allati la tahmil, ko a ce manyan raguma waɗanda ke iya daukan kaya da ƙananan raguma, ko a ce Allah ya halitta dabbobin ni'ima gare ku, dabbobin ni'iman nan ya ba ku su, wasu kuna hawa, wasu kuma ba ku iya hawansu. Amma dai dabbobin ni'ima su ne waɗanda aka ware kashi hudu da abin da ya shafi raguma, awakai, shanu da tumakai. Sai Allah madaukake ya ce kuma kulu mimma razaqakumullah, sai ku ci daga abin da Allah ya azurta ku, wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi takun shaytan. Menene takun shaytan? Shine canfi, kamar yadda Larabawa suke a zamanin jahiliya. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle shaytan maƙiyi ne gare ku mai bayyana ƙiyayyarsa. Sai aka dawo magana akan Larabawa din waɗanda suka haramta wasu yankin dabbobin da Allah ya ba su. Samaniyata azwajin,
samaniyata azwajin min adh-dha'ni ithnayni wa min al-ma'adhi ithnayn qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayni amma ishtamalat 'alayhi arhamu al-unthayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin.
Samaniyata azwajin, dabbobin ni'ima ma'aura wato takwas ne, yana nufin nau'i takwas ne. Dabbobin ni'ima nau'i takwas ne, wato guda hudu ne. Guda hudu ne domin shanu, raguma, awakai, tumakai. Su ne dabbobin ni'ima. Sannan a shanun biyu ne, akwai mace akwai namiji. A raguma biyu ne, akwai mace akwai namiji. Tumakai biyu ne, akwai mace akwai namiji. Awakai ma haka. Kaga in ka hada ka samu takwas. Min al-ba'li ithnayni, tasashin tumakai guda biyu. Wa min al-ma'adhi ithnayni, tasashin awakai ma guda biyu. Waɗannan dabbobi da Allah madaukaki ya azuta mana su a matsayin dabbobin ni'ima, shi yasa kaga dukkan ayyukan ibada ana yi da su. Shine Allah madaukaki ya tambaya, qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayaini, shin mazan ne Allah ya haramta ko kuwa matan? Amma ishtamalat alaihi arhamul unthayaini, ko ko abinda mahaifan matan ya ɗauka shi ne aka haramta cinsa? Nabbi'uni bi ilminku, bani labari da wata hujja in kuntum sadiqina, inda kun zama masu gaskiya. Wato in dai Allah ne ya haramta, muna so ku ba mu hujja a ina Allah ya haramta cin namiji ko mace ko kuwa abin da ya zo cikin mahaifar tunkiya ko akuya, a ina ne Allah ya haramta? Shine Ibn Kathir ya ce wa haza bayanu li jahli al-arab qabla al-islam, wannan bayani ne game da jahilcin nasu. Don haka Allah madaukaki ya ce musu nabbi'uni bi ilmin, ku bani labari da ilimi, ku bani labari da ilimi in kun kasance masu gaskiya. Wa min al-ibl ithnayn,
wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqar ithnayn qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين تساجن راكما سوما بيوني نمجي دمجي. ومن البقر اثنين تساجن شانو سوما بيوني. قل أذكرين حرم أم الأنثيين شن مزن الله يحرم تشن نامن سكوك وماتن أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كوكو أبندا محيفون matan suka dauko shine aka haramta cin namansa am kuntum shuhada idh wasaqakumullahu bihaza koko shin kun kasance masu shaida lokacin da Allah ya muku wasicin ku rika yin haka faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban wa yafi zalimci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah li yudilla nasa bighairi ilmin saboda ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba إن الله لا يهدي القوم الظالمين لله الله بشير دعيك متاني أزاد مي واتو الله ينا نونا ووتنسو نا حرم تا وكاوننسو وسساشن تبودي باب حجة دشيور الله سبحانه وتعالى شيهانا قل لا أجد فيما أوحي إليه
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
قل سيكا يا مسلم لا أجد فيما أوهي إلي محرما ني دي بان ترز با سيكين وحي إن دا الله يمين غا أبو بان دزاكو سيكا أبو بان دزاكو أكا هناكو لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم بان ترز دا وانا أبو بان دا أكا حرم تاو مي شن أبين شبا يطعامه يجي إلا أن يكون ميتة سيفا إذا موشي ني أو دما مصفوحا كوجين دا أكا زبر أو لحم خنزير كوناما ألدي فإنه رجس سبدا نام الذي حرام شيني رجس أو فسكا كوكو فاسكا شيني ميسا أكتي وانا دبا أن حرم تاسي سبدا فاسكا شي كمان مثالي موشي كاغا فاسكا شيني موشي أهل لغير الله به سبدا دبا دا أكا كرورو أكا كرا سونا وانا الله لوكا تينيانكا وانا دبا كاغا دبا موشي سبدا أكا وانا دبا بزا أجبا فمن اضطر غير باجن wanda larura ta kai shi ga cin waɗannan namomi da aka haramta gaira bagin inda ba mai nufin ya saba ma Allah bane wala adin kuma ba mai ketare iyaka bane fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle mahalicinka mai gafara ne mai jin kai wato wannan shine kawai abinda Allah madaukaki ya haramta mana saboda haka yasa malamai suke cewa wannan aya ta 145 ita ce ayar da take ma ishara mizani game da abubuwan da Allah ya haramta wa mutane
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
وعلى الذين هادوا تنا يواسك فهجا دتشوا أي يهودا وأن هرمتا مسوشين وسنامومي هنا الله جي تقول يهودا وان أبا يليك سوناس أنشي سكاو هجا إنا الله يهرمتا نبئوني بإلمي إن كنتم صادقين لاربا وكاغا ودنن دبوبين دسك هرمتا وكاونسو ya zama ba su da hujja daga Allah subhanahu wa ta'ala amma kamar yahudawa fa Allah yace akwai hujja wa alal ladina hadu haramna kull ladhi dhufr duwa tadabba ne farce mun haramta musu cin namanta ma lam yakun mashkukal asabi, sai dai idan dabban tana da yatsunta a hade, kamar misali kamar jimina, abin da ya shafi agwagwa da sauransu. Wa min al-bakari wal ganami, daga jikin shanu kuma da awakai fa, ba haramta ma Yahudawa cin naman saniya da cin naman akuya ba, lakin haramna alaihim shuhumahuma, mun haramta musu cin kitsan da ke jikin saniya da kuma akuya, illa ma hamala zuhuruhuma, sai dai abin da aka samu a gadon bayansu, awil hawaya ko kuwa kitsan da ya garwaya da hanji, aw maqtalata bi azmin, ko kuwa kitsan da ya zama ya cuɗanya da kashi, yanda raba shi da kashin zai yi wahala. To wannan shi ne wanda Allah ya ce babu laifi, amma ya zama zallan kitse, an haramta mu ba Yahuda ya cire daga jikin saniya ko daga jikin akuya. Kaga Allah bai haramta masa cin naman gaba ɗaya ba, kitsan ya haramta masa. Nan ma jazainahum bi baghyihim, mun saka musu ne saboda ƙetare iyakarsu. Sai Allah ya musu horo da wannan, wa inna lasadiquna, kuma lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muke faɗa. فإن كذبوك
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين.
فإن كذبوك إذا سنكريتك فقل ربكم ذو رحمة واسعة تكتي أي مهل تنكشيني من رحمة ما يلوتيا وتوينا درحمة من يلوتا ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين. Ba a mayar da azabarsa ga mutane masu laifi, idan azabarta ta san mu zuwa. Allah ka tsare mu. Sai ya qulul ladina
ashraku. Sai ya qulul ladina ashraku, law sha'a Allahu ma ashrakna wa la aba'una wa la harramna min shay'in. Kadhalika kadhdhaba alladhina min قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
الله يعني لارباوا سباد حجا da take tabbatar da cewa shi ne ya haramta musu cin waɗannan dabbobi da kuma shuke-shuke da suke warewa. Kaga babu hujja, sai suka koma kuma ga wata hujja. Sai ya qul ladina asharaku, Allah ya ce waɗanda suka yi shirka za su ce maka, law sha'a Allahu ma asharakna, inda Allah ya ga dama da ba mu yi shirka da shi ba. Wala aba'una, iyayenmu ma da ba su yi shirka da shi ba. Wala harramna min shay'in, tunda ya tabbata mu muka haramta cin waɗannan dabbobin, ba Allah ne ya haramta mana ba. To inda Allah ya ga dama da ba mu iya haramta makawunan mu ba. Kaga sun kafa hujja da tauhidi, wato Allah yana so kenan, sun yadda ba Allah ne ya haramta musu cin waɗannan dabbobin ba. Amma kuma abin da suke kafa hujja da shi shine, inda a ce Allah baya so, ai an ɗauki shekara shekaru ana bin wannan al'ada, yaya Allah bai hallaka kakanninsu da iyayensu ba, yaya ya bar su suna yi har zuwa yanzu? Kaga ya nuna cewa yana so. Saboda haka abubuwan da suka aikata na shirka Allah yana so, abubuwan da suka aikata na haramta wasu dabbobi makawunansu Allah yana so. Inda baya so, ai da ba su iya yi ba. Inda baya so, da ba su iya yi ba, da ba za ma su iya haramta ma kansu wani abu ba, da ba za ma su iya wato yin shirka ga wani su bar bautansa ba. Wannan ya zo da yawa suna kafa hujja da irin wannan a cikin Al-Qur'ani, kamar suratul Zukhruf, Allah subhanahu wata'ala yake, wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun. Suna cewa inda Allah ya ga dama da ba mu iya bauta ma wani ba in ba shi ba, tunda har ya kyale mu muka bauta ma wani abu daban ba shi ba, ya nuna cewa yana so. A suratul Nahl aya ta 35, wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay'in. Inda Allah ya ga dama da ba mu iya bautan wani wanda ba shi ba, kuma da mu da iyayenmu da ba mu iya haramta wani wata dabba ko wani shuka, da ba mu iya haramta cin naman wata dabba ko wani shuka ba. Shine sai Allah ya ce kadhalika fa'ala alladhina min qablihim, a suratul Nahl kenan. A nan kuma fa ya ce kazalika kazzaba allazina min qablihim, kaga akwai kaman ni kazalika fa'ala allazina min qablihim haka wadanda suka gabace suka aikata wato law sha Allahu la arsala ila aba'ina rasulan fanahahum an shirki wa an tahrimi ma ahalla lahum inda ace Allah yana baya son abin da iyayensu suka aikata da ya aiko manzali wa kuma hujja ce batacciya hujja ce batacciya wato kuma har yanzu ana samun wadanda ba su gane ba suna iya kafa hujja da tauhidi akwai abin da ya kamata mu sani mashi'atullah ba muhabbatullah bane suna kafa hujja da mashi'atullah mashi'atullah shine ya akai kafiri yake iya kafircin sa a yau ya akai ake iya tsafi da sauransu inda Allah bai ga dama ba za a yi kaga Allah ya ga dama ne ake to amma abin da kafiri bai gane ba shine ba duk abin da Allah ya ga daman sa ne yake son shi ba Allah ya ga dama kafiri yayi kafirci Allah ya ga dama a samu tsafi da sauransu a haramta cin nama wasu abubuwa da su kamar yadda Larabawa suka aikata amma baya so din kamar yadda ya faɗa a suratul Zumar wala yarba li ibadihi al-kufr shi yasa a ƙarshen ayan nan Allah ya ce kul hal indakum min ilmin tunda kun ce Allah yana so shi yasa bai hana ku ba kuna da hujja da za ta tabbatar da cewa Allah yana so abin da kuke yi Allah baya son kafirci shi yasa ya ce kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimin da za ku fitar da shi gare mu wanda zai tabbatar da cewa Allah yana son a yi masa kafirci in tattabi'una illa dhanna ba abin da kuke bi face zato zato kuke bi saboda me kana zaton cewa tunda an ce Allah baya son kafirci ya akai kafiri yake kafirci sai kai zaton ai tunda Allah ya kyale kafiri yayi kafirci yana son kafirci sai Allah ya ce ai zato kai wai kabi amma ba ka da hujja ayyananniya tabbatacciya akan cewa Allah yana son kafirci shi yasa ya kyale kafiri yayi kafirci wa in antum illa takrusuna babu abin da kuke yi face shafe fadi wato kuna zato ne kawai sai ku fada ne Allah yake
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين
قل فلله الحجة البالغة سي الله يشيك جاي مس حجة مي إسر وتنا وجن الله حجة مي قمسر وتنا وجن الله كما عند محمد الأمين الشنكيتي فدا لتاب تفسير أبواء البيان يشي الجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق باب شك أبين دا كافر يسكو فلا قدكيان أما قدكير بايس سكين في بكريا سكا دوسا كريا سكي تاكت شيوا كافر ينا كافر شي دنفن الله وانا قدكيان دن إن الله يا قداما دا باب إبليس إن دا الله يا قداما دا باب مي كافر شي مسا الله يا قداما ني اكي ساب أمر كاغم وغانا سو قدكيان inda Allah ya ga dama da iyayensu ba su yi shirka ba da su kansu ba su iya haramta cin naman wata dabba ba so wannan almashi'a kenan amma inda aka saba da su shine su suna dauka idan Allah ya ga dama to Allah yana so idan har Allah bai hana ayi kafirci ba ya nuna cewa yana son ayi kafirci kenan to shi kuma a cikin alqur'ani Allah ya ce la ba ku da hujjan da ta nuna Allah yana kyale kafirci dan yana so shi sai yace ko kuna da hujja da zaki ku fito ku nuna mana cewa Allah yana son kafirci shi yasa ya kyale ake kafirci hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna abinda kuke ji zato ne zaton ku shine tunda kafirin yayi kafirci ba halaka shi ba ai ya nuna Allah yana son kafirci sai Allah yace a'a hujja mafi gamsarwa tana wajensa falau sha'a la hadakum ajma'in lalle da ya ga dama da ya shirye ku baki daya wato abin nufi Allah subhanahu wataala almashi'a alkauniyya aslan ya riga yayi halitta ya riga yayi alkawari akwai mustahiya wuta akwai mustahiya aljanna ya riga yayi wannan alkawari amma ba don yana son aikin masu tafiya wuta ba suna saba ma Allah din suna saba ma Allah don ya riga ya tsara ya riga ya tsara saboda haka yasa a suratul an'am a farkon wannan sura yake cewa walau sha Allahu lajama'ahum ala alhuda da Allah ya ga dama da ya hada mutane akan shiriya fala takunanna minal jahilin karka zama cikin jahilai Allah ya faɗa a suratu Yunus aya ta 99 walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya ga dama da duk mutanen da ke duniya sun yi imani baki ɗayan su a suratu Hud aya ta 118, walau sha rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida, inda Allah ya ga dama da tun farko ya sa mutane al'umma ɗaya ne, to amma bai ga daman ba, saboda haka sai ce mene, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka, ba za su gushe ba suna saba ma juna sai dai wanda Allah ya masa rahama. Walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika, alkawarin da Allah ya yi na farkon nan shine la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, lalle sai na cika aljanna da kuma wuta da mutane da kuma sai na cika aljanna da mutane da kuma aljanu baki dai, ko Allah ya yi wannan alkawari, yayi alkawari zai cika wutar jahannama da aljanu da mutane, tunda yayi wannan alkawari ba zai fasa ba. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, alkawari ne na Allah, tunda Allah ya yi alkawari ya za a yi kenan a samu mai tafiya wuta idan ba a samu kafiri ba, saboda haka sai a samu kafiri yana kafirci Allah yana gani ya kyale shi, amma ba don yana so ba, baya son kafircin da yake, ya kyale shi saboda me? Saboda alkawarinsa na farko sai ya cika jahannama da mutane da kuma aljanu, saboda haka kyalewan shi ke sa a samu waɗanda za su samu koma wannan gurin. Allah ka tare mu. Qul halumma
shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi'aha alladhina kazzabu bi ayatina والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
قل هلم شهداءكم كتشكو كاو ما في شهدنكو الذين يشهدون أن الله حرم هذا وأن الله سبحانه شهد شوى الله يتبع حرم تأبوه أنك كي حرم تأوانا كاو ما في شهد فإن شهدوا إنسوا بعد شهدا فلا تشهد معهم كارك يشهد تارد سودان مكري تاني ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا kada ka bi son rayuka na wadanda suka karyata ayoyinmu walladina la yu'minu bil akhirah da kuma wadanda suke ba su imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun wadanda suke daidaita wasu da Allah mahaliccin su saboda daidaita Allah da gunki ko daidaita Allah da shedan shike sa ayyo Allah subhanahu wataala shirka. Wannan ya nuna Allah madaukaki ya warware matsalar da ta shafi al'ada ta Larabawa a ƙarshen suratul An'am. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Akwai wanda ya rubuta tambaya yake cewa ranan mun yi karatu game da saddul zari'a. Saddul zari'a shine kandagarki cewa shirka jihadi yana shiga saddul zari'a, babu shakka gaskiya ne. Jihadi yana shiga saddul zari'a, malamai da yawa sun yi magana a kai, akwai maganan nan a littafin da ake kira Fadlul Jihadi wal Mujahidi, akwai maganar a cikin Asarimul Maslul na Ibn Taymiyya, magana tana Majmu'u Fatawa nashi mujallal na 29 shafi na 13, da kuma Al-Muwafaqat na Al-Imam Shatibi mujallal na 3 shafi na 18, da Sharhul Mumti' na Ibn Al-Usaymin yana magana akan mas'ala ta jihadi. Abin da yasa malamai suka ce saddul zari'a tana shiga jihadi, ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zama Makka shekara da shekaru, me yasa manzon Allah bai taba cewa musulmai a Makka su tashi su yaki mutanen Makka ba? Musulman ma suke neman Annabi ya ba su dama, manzon Allah ya hana. Saddul zari'a ne domin me? Inda ya kyale mutum ɗaya ya tsokano fada a garin Makka zai jawo bala'i ga mutane kaɗan, wanda ƙarshenta za a kai ga murkushe musulmai ko a gallaza musu gallaza wadda za ta sa mutum ma ya gwammaci bai shiga addinin musuluncin ba. Saboda haka, saboda wannan saddul zari'a, manzo Allah ya kyale sai da aka koma Madina. Wannan mai tambaya kuma yana cewa an yi magana game da zagi haramun ne, to idan mutum yana wajen wa'azi sai malami ya yi zagi, me ya kamata ya yi? Abubuwa guda biyu ne. Man ra'a minkum munkaran, wanda ya ga wani abin ki, falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika adhafu'ul iman, idan zaka iya fita da bakinka kai nasiha ga malami ya daina zagi, to ka sauke nauyi kanka. Idan ya gagara, idan zaka iya hanawa, kana iya tada wa'azin aiko, kaga ya canza da hannunsa kenan. idan zaka iya hana wa'azin gaba dai tunda zagin mutane za a yi to nan ma ka dawo matakin gyara idan kuma ya gagara ka kyamaci a zuciyanka abin a zuciyarka amma dole ka tashi daga wannan gurin dole ka tashi daga wannan gurin saboda Allah madaukaki ya mana umarni a cikin suratul nisa yace idan ka ji ana sabon Allah a wuri ka tashi in kun ki tashi fa innakum idzan misluhu inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a saboda ka duk inda ka zauna ka ji ana aikata sabon Allah wajibi ne ka tashi ka bar wannan guri don kuwa Allah zai ma tambaya a ranar kiyama Allah ya tare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
آمين.
اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
آمين.